Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Najeriya. Za iya jin mu ta gidajen radio amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet, wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi, amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasihi Garba. Wani mutumin da ake kyautata zaton yana da alaka da kungiyar ISIS. An bindige shi har lahira a filin jirgin saman Paris a jiya Asabar, bayan da yayi yunkurin sace bindigar wata soja da ke sintiri a cewar jami'ai. Mutumin, wanda kafar labarai ta Associated Press ta bayyana da Ziyad bin Balgachan, dan shekaru 39 da haihuwa, ya fada ma sojar, suka yi ta kokawa har ƙasa, sannan yayi kokarin kwaci bindigar ta. To amma sai wasu sojoji biyu da su make sintiri tare da ita suka bude masa wuta suka kashe shi, a cewar ministan tsaron Faransa Jean de Le Drian. Banda shi babu wani kuma da al'amarin ya rutsa da shi, wanda ya faru a filin jirgin saman Paris na Oli da karfe 8:30 na safi agogon yankin. Ofishin masu gabatar da kara a Paris ya bayyana cewa an taba binciken gidan mutumin a shekara 2015 bayan harin ta'addancin nan da aka kai a birnin Paris, wanda ya sanin mutuwar mutane 130 saboda ganin alamar yana da tsauraran ra'ayin addini. Yan sanda dai basu bayyana musabbabin kai hari kan sojojin na sama ba. To amma masu gabatar da kara a birnin na Paris sun ce bangaren yaki da ta'addanci ne ke gudanar da binciken. Yan sanda sun tsare mahaifi da kuma wani dan uwan mutumin da ake zargin na ji Asabar, al'amarin da 'yan sanda suka ce mataki ne kawai na bincike. Kasar Malaysia za ta tura sojoji Somalia a matsayin wani bangare na aikin jinkai na yunkurin kawar da tsananin rashin abinci don ceto dubban mutane, a cewar jami'an gwamnatin Somalia da kuma na diplomasiya a jiya Asabar. Ina mai tabbatar da wannan rahoton, kuma za a yi cikakken bayani lokacin da tawagar mataimakin firaministan Somalia Muhammad Umar Arti, wanda ke ziyara a Malaysia, ta koma gida, a cewar ministan sadarwa Muhammad Abdi Arye Walere ga sashen Somaliyanci na muryar Amurka. Da yake jawabi ga manema labarai a birnin Kuala Lumpur, ministan tsaron Malaysia Datuk Seri Hamshimuddin ya ce kasarsa za ta tura manyan jami'an soja 3 da kuma dakaru 17 daga bangaren kiwon lafiya na sojojin saman kasar zuwa Somaliyar. Suma sojojin kasa, waɗanda suka kunshi wani babban jami'i da dakaru 10, za su riƙa bayar da kariya ga tawagar. Za su yi jigilar kayan abinci da magunguna zuwa Somaliyar ne daga jiragen sama samfurin Hakul C-130, a cewar ministan. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Motocin bas-bas sun fara jigilar sojojin tawayen Siriya da iyalansu jiya Asabar, daga unguwa ta ƙarshe da ta rage a hannunsu a birnin Homs na yankin tsakiyar ƙasar. Zuwa yanzu an kwashe mutane wajen 1,500 daga Al-Wa'ir, waɗanda akasari fararen hula ne. Kwashe su wani ɓangare ne na wata yarjejeniyar da Rasha ta taimaka aka cimma a farkon wannan watan. Gwamnan Homs Talal Barazi ya gaya ma kafar labarai ta AFP cewa mayakan 'yan tawayen wajen 423 ma sun bar wannan gundumar. Ko makami guda ko mayaki guda ba za a bari ba a Wa'ir, a cewar sa. Ana kwasar mayakan da iyalansu ne zuwa birnin Jarablus da ke arewacin ƙasar daura da kan iyakar Turkiya. Jami'ai sun ce jigilar za ta ɗau tsawon makonni. Sakataren babban bankin Amurka Steve Mnuchin ya ce taron ministocin kuɗi na ƙungiyar G20 da aka yi jiya Asabar ya kammalu cikin nasara, duk wadda kasa cimma matsaya da ministocin suka yi kan batun watsi da tsarin tattalin arzikin nan na kare kasuwar kayayyakin cikin gida. zan bar wannan wurin da cikakken ƙarfin gwiwar cewa da ni da takwarorin aiki na za mu iya aiki tare don inganta tattalin arzikin duniya ta yadda za a cimma tsayayyen tsarin cinikayya a cewar sa. Nucin wanda ya yi nuni da ƙudurin shugaban Amurka Donald Trump na taimaka ma kamfanonin Amurka da kuma ma'aikata ya yi adawa da yunkurin saka batun hana kare kasuwar kayayyakin cikin gida a takardar haɗin gwiwa ta sanarwar bayan babban taron. To sai dai Nucin ya ce har yanzu Amurka na na'am da tsarin kasuwancin nan na iya ruwa fidda kai. Muna masu na'am da tsarin nan na barin kasuwa ta daidaita kanta. Muna ɗaya daga cikin kasuwanni mafiya girma a duniya, kuma muna ɗaya daga cikin abokan cinikayya mafiya girma a duniya a cewar Nucin, wanda ya ƙara da cewa, duk da faɗin hakan da na yi, muna son mu sake nazarin wasu yarjejeniyoyi inda yake magana takamaimai kan yarjejeniyar NAFTA. Jami'an tsaron cikin gida a Amurka sun sake damƙe wani mutum wanda ya tsallako ta kan sandunan jingina kekuna waɗanda ke bayan gandun tsaro na fadar shugaban Amurka ta White House a jiya Asabar, yayin da shugaba Donald Trump ke hutun ƙarshen mako a rukunin gidajensa da ke Florida. Ta kafar sada zumunci ta Twitter, mai magana da yawun fadar ta White House Sean Spicer ya jinjina ma jami'an tsaron cikin saboda ɗaukar mataki nan take. Wannan yunkuri na baya-bayan nan na yin karan tsaye ma tsaron fadar ta White House na zuwa ne kwanaki takwas kawai bayan da wani mutumin California ya haye shingen fadar ta White House ya duro har ya shafe mintuna wajen 17 kafin aka kama shi. Rahotanni sun nuna cewa nan da nan jami'an tsaron ciki suka tunkari ɗan kutsen bayan da ya tsallako ta kan sandunan jingina kekunan. Suka ko damƙe shi cikin minti biyu. Ƙararrawar gargaɗi ta buga a sassan fadar ta White House bayan wannan al'amari mai kama da yunkurin yin karan tsaye ga tsaro, abinda ya janyo fitowar jami'an tsaro riƙe da manyan bindigogi. Ba a dai san niyyar ɗan kutsen ba. Shugaban ƙasar dai na hutun ƙarshen mako ne a katafaren gidansa na Mar-a-Lago da ke California, Florida, wanda shi ne hutunsa na ƙarshen mako na biyar a wannan wurin tun bayan da ya zama shugaban ƙasa. Koriya ta Arewa ta gwada wani katafaren injin ɗin cilla roka daga ƙasa, a cewar kafar labaran gwamnatin ƙasar ta KCNA a yau ɗinnan Lahadi. Shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un ya ce an yi nasara a wannan gwajin, sannan ya jaddada cewa kwanan nan duniya za ta ga irin gagarumar nasara mai kafa tarihi wadda muka yi yau, a cewar kafar ta KCNA. Wannan gwajin ya kunshi harba injin ɗin rokar yayin da take bisa wata marika a ƙasa ba tare da harba wani makami mai linzami ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da layin zu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma sauraro ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Shirin na wannan satin kamar na satin da ya gabace shi ne zai duba zaben ƙananan hukumomi ne da aka gudanar a jihar Taraba wanda aka yi rana guda na jihar Gombe. Sai dai a wannan na jihar Taraba din yan adawa sun mayar da hankalin zargin su ne ga jami'an tsaro, kamar yadda wakilin sashen Hausa a jihar Ibrahim Abdulaziz ya zaga. Kuma bayan kammala zaben ya ji ra'ayoyin masu ruwa da tsaki a harkan wannan zabe. Da farko dai ga abin da tsohon shugaban jami'ar APC na jihar Alhaji Hassan Jikan Ardo ke cewa game da wannan zaben.
Rare daban-daban an yi amfani musamman ma 'yan sanda a wani kauye kuma akwai sojoji da suka sa kansu a ciki, amma muna yabawa CEO na Baruwa da CEO na Takum saboda su suka
yan sannan kun gansu ne
kwarai kuwa yanzu ma an sa an sa mai yanzu party tana rubutawa har da lambobin su da abubuwan da suka yi. Kuma ni karan kaina ina gaya maka, ina gimbuna yi magana da DPO karamar hukumar Bali baki da baki, kuma kafin in tafi gimbo sai da na ratsa ofishin sa da shi da sauran jami'an tsaro da suke gurin. Mun yi magana da su, suka bani tabbacin cewa su babu ruwansu, na tabbatar musu kuma su babu abin da ya hada su da harkar zabe, amma karshe gudu suka yi suka bar kayan din ma a ofishosin su. Sannan kuma ba kunya a tsakan rana aka zo ana fadin cewa an gudanar.
Kamar Ardo shi ma shugaban riko na jam'iyyar Alhaji Sani ya ce kwace aka yi musu ba shan kayan suka yi ba, domin ko ga abin da ya shaidawa wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz.
So alhamdulillah kalman ga na farko nake so in gyara cewa mun sha kayan. Mun yi zaben kananan hukumomi a jihar Taraba, an ki hada sakamakon zaben balle ma a fada, aka je aka nada shugabannin da aka ga dama a matsayin shugabanninmu na kananan hukumomi a jihar Taraba.
Wato ba zabe ake ba ko me?
Ba zabe ba, kai ma ka sani ba zabe ba, mu ma mun sani ba zabe ba, yan al'umman jihar Taraba ma sun sani ba zabe ba, domin ka'ida yana da ka'idodin shi shine akai akwatunan zabe, akai inda su ya kamata a kai su na mazabu, sannan a dauko zaben din daga inda aka yi shi zuwa mazabun mu na Ward Vote, a hada a kirga, daga nan a dauka a kai mazaba a kai wajen karba sakamakon zabe na kananan hukumomi a hada a kirga. To babban abin mamaki kuma abin bakin ciki shine irin abin da ya gudana a jihar Taraba. Shugaban hukumar zabe ta jihar Taraba Dr. Lai Duwe ya ce zai yi zabe na gaskiya da adalci, domin shi mutum ne mai tsoron Allah mai addini. Wannan ya karfafa 'yan jam'iyyar APC, muka shiga zabe a dukkan matakai na zabe, mazabun kananan hukumomi guda 16 da mazabai na kansuloli guda 168, muka zo muka shiga zabe a wannan matakai din duka. Amma daga ƙarshe abin bakin ciki shine a mazabar Hukari, karamar hukumar Hukari, ba a ma raba kayan zaben din ba, aka kuma zuwa aka faɗi sakamakon zabe. Amma zaben karamar hukumar Bali ba a raba kayan zabe ba, kowa ya sani dan Taraba da ke Taraba, an zo wakilan jam'iyyu duka suna zaune, ana mitin har karfe 4 na yamma, daga ƙarshe ba zabe, wanda zai yi zaben ba baka ganshi ba balle a yi zaben din. Amma duk da haka an zo an faɗi sakamakon zaben. Amma zabo irin Jalingo, irin Gasol da sauransu, irin Donga, an zo an raba kayan zabe, an fita zabe karfe 4 yayi lokacin da za a hada zabe, babu masu karban sakamakon zabe din a mazabu na Ward Vote, balle na local government. In ka zo karamar hukuma ka rasa ina zaka kai zaben, wanda ya dauko zabe daga unit zuwa headquarters ward ya rasa ina zai kai zaben, ba a karba ba ma balle a fada. Amma duk da haka jami'ar PDP da hukumar zabe ta jihar Taraba suka ce an yi zabe, har ma suka sanar da shugabannin zaben, ba kunya ba tsoron Allah, suka sanar da shugabannin kananan hukumomin jihar Taraba. Ya fi sauki ma su zauna a dakin su suna shin shayi su na da kantomomi, da haka suka yi ma da yan Taraba sun ga kiman su. Amma abinda suka yi yanzu na fadin cewa an yi zabe, ya zubar da kiman su, ya zubar da darajar su, ya tabbatar da Dr. Duwa matsayin makaryacin da yafi kowa ƙarya a jihar Taraba, domin yayi wa 'yan Taraba ƙarya zai yi gaskiya, kuma yazo bai yi gaskiyan ba, ba a ma yi kwatanta gaskiyan din ba, balle ta a mata kwalliya ta zama dan bisbisi haka. Don haka wannan abin bakin ciki ne, abin takeici ne ga 'yan Taraba, kuma naji wa iyalansa kunya a matsayin sa na dattijo mai shekaru irin nasa, wanda kuma yake da kwarewa a jihar Taraba, wanda muke tsammanin gaskiya a wurin shi, ya zo yayi gari ya zama ba mai gaskiya ba, ba mai adalci ba.
Wasu suna gani kaman a zafin kaya ne yasa ma kuna kukan cewa an yi amfani da jami'an tsaro da sauransu hakan nan, wajen me yasa kuke zargin kan cewa an yi amfani da jami'an tsaro wajen tabe mabu?
Dole mu yi mai zargi, ba zargi ba ma bayyanannen abu ne da ya tabbata, kamar irin DPO na Kurmi local government, DPO na Bali local government, na Gasol local government, Hukari local government da sauransu, da waɗansu DPO da yawa waɗanda suna ji suna gani da su aka haɗu aka yi munamunan da aka yi, kamata ya yi ɗan sanda ya san cewa shi ɗan sandan Najeriya ne, ɗan sandan 'yan Najeriya ne. Amma abin bakin ciki ne, a nan cikin garin Jalingo da muke nan, akwai inda 'yan sanda suka zo da motoci suka razana mutane, suka ɗebi kayan zabe suka zuba a motarsu. Wajibi ne mu zargi hukumar 'yan sanda da cewa sun shiga dumu-dumu wajen yin almundahanan da aka yi a jihar Taraba. Wajibi ne wannan. Sannan akwai inda aka yi amfani da sojoji, kamar Gasol local government, intelligence na sojan Gasol local government, da shi aka yi meeting a ofishin hukumar zabe da ke Gasol local government, ya kori jami'an APC, ya duke jami'an, ya haɗu da shi da jami'an PDP da na 'yan sanda, suka yi meeting tare, suka tabbatar da cewa ba a yi zaben ba, kuma suka taho suka aka sanar da sakamakon zaben da yawunsu da yardansu da amincewansu. Kaga wannan abin takeici ne.
Dama wasu suna gani kamar kanta duk jam'iyyar da take mulki a Najeriya ita take ko kuma samun nasara a zaben kananan hukumomi a kowace jiha ne. Ai kuma kun yi misali a Yobe da sauransu haka.
amma an ka tafi Niger State ai akwai shugabannin kananan hukumomi na jam'iyyar PDP wanda sun kai har guda biyar. Kaga ya nuna kenan ba kowace jiha bane, jihar da aka samu gwamna mai tsoron Allah zai iya zai kwatanta gaskiya a wurin. Akwai kuma jihohin da zaka samu jam'iyya ta cinye, jam'iyyar da take mulki ta cinye zabe gaba daya. Domin me? Domin gwamnatin da ke jihar din ba ta da adawa a cikin jihar din. Yanzu idan ka tafi Adamawa State ko Yobe State da ka bada misalai da su, gwamnonin jihohin din suna aiki a cikin jihohin din gaba daya. Don haka idan yan jihar suka ce sun goyi bayan jam'iyyar da take mulki, ba abin mamaki bane kuma ba abin kunya bane, don ayyukan da suke ya kai yan jihar din su goye baya. Amma mu tara ba aikin mai yake, mutumin da baka masa aiki a jiha bane, mutanen da ba musu aiki ba za su ce sun yarda da gwamnati a zo a yi jam'iyya falan daya? Babu. Don haka muna da bambanci da abin da ya faru a Yobe da Borno, a Yobe da Adamawa, su suna aiki gwamnonin, mu kuma nan ba aikin, bare talaka yadda cewa ma a je a yi wani abu falan daya.
To domin jin abin da jami'an 'yan sanda za su ce, Ibrahim ya nemi ji daga bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar ASP David Shiko ya musanta wannan zargi ne.
Mu 'yan sanda ba 'yan siyasa ba ne, kuma 'yan sanda na kowa ne. Kuma a lokacin ayyukanmu amma duban a wannan fati ko wannan fati, suna aikinmu tsakaninmu da Allah, mu tabbatar da cewa aikin da ka sa hannunmu mun yi shi ba tare da mun dubi ko wani gefe ba. So maganan dai na maganan cewa 'yan sanda sun kila sun taimaka ma wani gefe, wannan zargi ne. Babu gaskiya a ciki, babu wani gaskiya a ciki. Ni dai abin da nake tabbatar maka cewa kafin a fara wannan zaben da aka yi a fara shirye-shirye, mun tura mutanenmu ko'ina su tabbatar da tsaro. Har zuwa ran da za a fara zaben nan, mun tura mutane a wurare daban-daban, mun sare kaya. Inda kuma muka riga kama za a samu matsaloli duka mun kula da wadda wurare, aka yi zaɓe cikin kwanciyar hankali kamar da ka sani. Mun gaya mun tabbatar ma da mun yin taraba cewa 'yan sanda su da su iyakar kukurikin saboda cewa yin zaɓen nan ba tare da wani da matsala ba, kuma haka din lalle kuwa mun yi ba a samu matsala ba. So maganar cewa 'yan sanda su abun ba 'yan siyasa ba ne, kuma ko da yaushe ba mu sai ma wani gefe cewa mu taimaka ma wani gefe. Mu na mu tsaro ne, kuma mun tabbatar da tsaron an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali. Kuma
sun ba da misali da garin Ukare da ma nan Jalingo sun so kamar yadda suke zargi da hada takun, akwai inda suke zargin kan cewa an ga su jami'an sanda na wannan yankin wato DPOs da hannu dumu-dumu kan wannan. Ku wannan batu ya zo muku koko?
Wai sun ga to duk inda zargi suke yi, mu muna kasar kowa yana da yankin yin magana ko? Abin da zan gaya maka cewa duk kororafe wanda mutane suke da shi su rubto mana shi, in sun rubto mana shi za mu ɗauki mataki a kai, za mu kuma yi bincike a kai. Duk wanda yana da wani ya ga wani abin da jami'in tsaronmu ya yi, ai ba wanda ya wuce doka, ya rufe shoci, ya ba mu bayanai billa-billa, tabbatar mana mu yi kuma mun bincika mun tabbatar da cewa lallai a yau samu wani da hannu a ciki. Doka za ta yi aiki a kanci, ina abin da zai iya gaya maka.
Ita ma dai jam'iyyar PDP da ke mulki a jihar, Abdulaziz bai kyale ta ba, domin ko ga abin da kakakinta Ino Bakari yake cewa.
A wannan duk maganar adawan kenan. In fact, ni na san ba mu fadi in hanga maka gaskiya ma. Wanda suke koke ne duka ai ba yan adawa bane, ba mu da adawa nan Taraba State. Ba mu yan adawa. In kana magana APC ne muna sawara su, amma kuma ba mu yan adawa cikin su, duka to yan PDP ne. Wanda suka rasa wani abu a cikin PDP suka koma bangare daya, suna wani kokokin su. Mu mun sani kafin a fara zabe ne, gaskiya ne ba a yi zabe a Taraba State ba ɗan kwana biyu. To da aka zo wannan lokacin nan, shi His Excellency Governor Dariyo ya ce to ya kamata yanzu nan a yi zabe. To mutanen Taraba State Independent Electoral Commission suka zauna aka tsare-tsare irin nasu na farko, ma da kafin su fara wannan abu ma ku ɗan jaridu aka fara kira. Suka gaya muku cewa to gashi fa yanzu fa an shirye za a yi zabe ko a kafar rana. Ana nan kuma suka fitar da timetable. Mu kanmu mu 'yan siyasa aka gayyace duk bangaren da ya kamata, duk partin da ke Taraba State nan an gayyace su, sun zo mun zauna da su, suka tattauna suka ce to su yanzu fa suke da niyya za su yi zabe, kuma ga yadda take aka ba mu timetable yadda tsarin take ta kasance. Ana nan aka yi shiri, aka zo duk komai da komai aka yi. Za a yi zabe ran 11 ga wata da ta shuɗe bai yiwu ba, sai aka ɗage zabe don wasu dalilai da shi ainihin chairman, executive chairman na SAEC din ya bayar, wato Taraba State Independent Electoral Commission, shi Dr. Duwe ya bayar su kwalan dalilai cewa shi ba zai iya gudanar da wannan zaben ba, don wasu dalilai wanda yake ya kama da cewa kayayyaki da suke bukata za su yi zabe da shi bai so ba. To haka ka ɗage zabe, aka mai da shi ran 25 ga wannan watan. a shirin kowa ne kuma sanin kowa ne ba party ne ba a gaya mata ba kuma ba party ne ba talara wannan taron ba
ta ba suna zagin kanci akwai amfani da karfin mulki lokacin zaben
wannan magana din ai ku
zan amfani da yan sanda misali
habba wannan kuma magana ke mu mun sani bayan muka yi wannan tsari ne an ka zo su mutane sai su gaya mana cewa garan da ai zabe da 25 kafin 25 din duka bangarorin da ke magana duka wanda ke magana cewa an yi amfani da su dukkanmu an gayyaci yan party na duka yan sanda sun zauna da mutanen party din kuma su mutanen DSS sun zauna da mutanen party duk an gaya musu abin da yake da akwai a ciki duka to in kana magana ma cewa an amfana da yan sanda kan hurumin an state ne da take controlling state ba federal bana security bane ta ya za a yi zan state hafin wannan influence na cewa za ta yi amfani da yan sanda mu muna PDP mu muna yan adawa ne kuma mu ma yanzu haka na federal level to ta ya za mu yi amfani da wannan dama din so maganganun ne kawai na dama yan wanda suka in mutum ya zama to a grief sai ce to yana dalilin kuma sai ta bayar da abin da ya faɗa duka ra'ayinsa ne wannan kuma
kana nufin a zafin kai ne sai suke wannan kuka
zafin kai mana aka duba mana na farko ina so in ga maka Abdulaziz mutanen da suke kokoke ne wanda suka koma bangare na APC ne yanzu duka mutanen PDP ne dukkansu mutanen PDP ne daga wanda suka ci Moriyan House of Assembly House of Reps Senator Commissioner zuwa Minister su ne kawai kullun wa'ayi da su ake su PDP da suka rasa abin da yake da PDP suka koma bangare yanzu suna wai suna adawa ba adawa suke ba abu ne wanda yake kowa personal interest din sa
amma sun ce jami'ar su ta APC ita ne da taraba
ta yaya ra'ayi tana ta taraba kai ka sani tun daga 1995 an PDP take ruling a wannan state din ya za a zo mutum kawai kusan kawai haka nan kawai shekara bai wuce guda biyu da zai wuce ba ake sawala cewa akwai APC shikenan sai wasu suke da jiya yaushe suka ci me suka ci wani zabe suka ci a nan wurin zai warinta cewa su ne da jiya
to amma in ba me ya kawo takaddama misali a karamar hukumar na Karim Lami da an samu tashin a Ibbe an samu a Okari da sun ce ai wakilin amfani da karfi da kuke shi yasa ya jawo
a Karim Lami da ina na wannan kuma duk wanda ya je ya fahimci cewa ga abin da ke tafiya wurin nan ba ina ka tashin hankali a Karim Lami da wuri guda ne ka bace ma wanda dai mu muke da kyakkyawan labari cewa za a kai kayan na zabe wane ne suka kama wannan kayan suka ona wallahi alamu ba wani zai iya ce muka gashi nan ba
masu aure da wannan mu kawo karshen wannan shiri na yau sai wani sati na gaba a ji mu da wani sabon shirin Amadin Ibrahim Abdulaziz da bakin nasa da Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim ya ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Yayin da ake fama da matsalar tsaro a arewa maso gabashin Najeriya, yanzu aka wata sabuwa ta kunno kai inda ake samun wasu gungun matasa da ake wa lakabi da ƴan shila da sukan kwace kudade da wayoyin hannu da kuma yi wa mata fyaɗe. Wannan matsalar ce ma ta sa wasu sarakunan gargajiya a jihar Adamawa suka soma ɗaukan mataki musamman ma a birnin Jimeta kan irin wannan gungun matasa tare da hana tallace-tallace. Wakilin Ibrahim Abdulaziz ya aika mana da wannan rahoto na musamman da za ku ji.
Su dai waɗannan matasa da ma shekarunsu bai wuce ƴan bane 17 ba, yanzu haka sukan addabi jama'a ne, inda sukan tare mata suna kwace musu jaka, wayoyin hannu da kuma gulagulai. Kuma ba wai kai ga mata ma suka tsaya ba, kai har da mazan, kamar dai da wannan ɗan jarida da shi ma ya fara tarkonsu ya tabbatar.
Ni kawai na hadu da wani yaro ɗan ƙarami da bai wuce shekara 13 ba. Ashe duk harinsa ya ga wayata a gaban mashin a daidaita sahu, kawai sai na ga ya sa hannu ya cire wayar ina kai sai ya gudu.
Wani matashi ne dake da alaka da wani ɗan cila.
To ni kan yadda na sani, amma yanzu in ka taba sa kana dai iya yanke ga ko ya sare ga. Ka taba sa kawai dai fenta gane ko da me kawai za a buda muku.
Sakamakon irin wannan tu'annati da waɗannan matasa ke yi ne ma a yanzu ya sa wasu shugabannin al'umma ɗaukar mataki ta hanyar kafa dokar hana talla na 'yan mata ke yi. Dan Isan Adama kuma hakimin Jimeta inda ma wannan matsala ya fi kamari Alhaji Muhammad Inuwa Baba Faris ya ce ai dole ne su ɗau wannan mataki a yanzu.
To yara sun zama 'yan ta'adda. Yanzu suna kwace handset ɗin mutum. In dai sun ga sun fi ƙarfinka, to ba ka yi saka riƙe handset a hannunka ba za su fizge, su kwace agogonka, su cire takalmanka, su caji aljihunka, su bar ka tafi. Kaga wannan abu yana ƙaruwa cikin wannan gari namu Jimeta, abun zai zo ya fi ƙarfinmu. Na ma hana tallan 'yan mata, hana tallan da nan kuma ba don wani abu ne, ana ɗaukan 'yan mata ne a jaye lalata da su a wahalar da su. Su gayyara ba wai ba ma son wai a wasu suna cewa muna yin abu ba ma shawara a ba haka bane duk abin da shawaran da zamu yi rayukan ƴaƴanmu nan yafi mana komai shi yasa muka tsaya akan ga mun kare rayukan yaranmu to abin ya wuce yara yanzu ya zo har kan manyan mutane ana cin mutuncinsu ana kwace musu agogo anan ne. Jami'an tsaro suna kokarin su musamman NDLE suna kokarin su kware, amma kuma dole ne mu iyaye da mutanen gari mu sa hannu a ciki mu taimaka ma jami'an tsaron nan.
To sai dai kuma yayin da muke daukar wannan mataki na dokar hana tallan, wasu iyaye sun ko bayyana ra'ayinsu ne.
To wannan dokar doka ce wacce take da kyau, amma dokar ya kamata a ce an dan yi zama, yayi zama da jimillolinsa da masu anguwanninsa a dan tara wasu iyaye sabili da a fahimtar da su kyakkyawan manufa da yake kan wannan dokar.
Gaskiya hakimi yayi zurfin tunani har suka zauna suka kafa wannan doka.
Wannan dokar yanzu an yi gaggawa a kanta don mutane suna cikin matsi, yawanci yaran nan su suke taimaka wasu abubuwa.
Hukumomin tsaro kullum cewa suke suna kokari ko da yake akwai wani hanzarin da ba gudu ba, kamar yadda kakakin nan ɗan sandan jihar Adamawa da Usman Abubakar ke cewa
ire-iren wannan wanda suke adaba mutane musamman ma'an shila din wanda suke amfani da mashin suka ga mace musamman tana tsaye tana jiran keke, zaka ga sun wuna kan cewa su suna harkan passenger ne, sai shiga kuma nan wajen zaka ga sun awon gaba da ita wasu kwace mata hanka ko kuma su ji mata ciwo. Sai dai kan mun sa mata kai kwarara kuma mun kama su kai su kusan so uku zuwa so hudu kuma duk muna fare da ninsu.
To kaman kawo yanzu a kaman su ne kuka kama?
Wallahi ina son fara maka ba tare da wancan tawa mun kama ire-iren wannan da ke kula da su ke amfani da shi su ke wannan hakan ya tafi so hudu kuma mun nuna su ma duniya, mun nuna su a TV kuma mun kai su kotu.
Yayin da hukumomin tsaro ke cewa suna nasu kokari, bincike na nuni da cewa maboyan waɗannan matasa bai ko nesa da ma inda jami'an sanda ke kafa shingen duba ababen hawa akan hanyar bakin kogi, wanda manazarta ke maganin fa akwai abin dubawa. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan Sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
To a takaice, wani mutumin da ake kyautata zaton yana da alaka da kungiyar ISIS an bindige shi har lahira a filin jirgin saman Paris a jiya Asabar, bayan da yayi yunkurin sace bindigar wata soja da ke sintiri a cewar jami'ai. Kasar Malaysia za ta tura sojoji Somalia a matsayin wani bangare na aikin jinkai na yunkurin kawar da tsananin rashin abinci don ceto dubban mutane, a cewar jami'an gwamnatin Somalia da na diplomasiya a jiya Asabar. Motocin bus sun fara jigilar sojojin tawayen Siriya da iyalansu a jiya Asabar daga unguwa da wato ta ƙarshe da ta rage a hannunsu a birnin Homs na yankin tsakiyar ƙasar. Zuwa yanzu an kwashe mutane wajen 1,500 daga alwa'ir waɗanda akasari fararen hula ne. Kwashe sun wani ɓangare ne na wata yarjejeniyar da Rasha ta taimaka aka cimma a wannan wato ƙarshen wannan watan. Sakataren Babban Bankin Amurka Steve Mnuchin ya ce taron ministocin kuɗi na ƙungiyar G20 da aka yi jiya Asabar ya kammalu cikin nasara duk wadda kasa cimma wato jituwa da aka yi kan batun wato kare kasuwancin cikin gida. Jami'an tsaron cikin gida a Amurka sun sake damƙe wani mutum wanda ya tsallako ta kan sandunan jingina kekuna waɗanda ke bayan gandun tsaro na fadar White House a jiya Asabar, yayin da shugaba Donald Trump ke hutun ƙarshen mako a rukunin gidajensa da ke Florida. Ta kafar sada zumunci ta Twitter, mai magana da yawun fadar ta White House Sean Spicer ya jinjina ma jami'an tsaron saboda ɗaukar mataki da suka yi nan take. Koriya ta Arewa ta gwada wani katafarin injin ɗin cilla roka daga ƙasa, a cewar kafar labaran gwamnatin ƙasar ta KCNA a yau ɗinnan Lahadi. Shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un ya ce an yi nasara a wannan gwajin, sannan ya ce kwanan nan duniya za ta gane cewa lalle an yi nasarar.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Kin zama da din sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na Muryar Amurka. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.